Les inondations comme ça, il faut considérer ça comme des opportunités en tant qu'entrepreneur.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarki Lahashin kuma tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na daren yau Talata 27 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin za a cewa jihar Rivers da ke yankin Niger Delta ta dauki matakin kafa rundunar tsaron jiha. Daga nan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari bamban drama tare da za ta kawo mana. Haka kuma za mu buɗe layin waya don ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shugaban Najeriya na da sabbin shugabannin da za su jagoranci hukumar tattara bayanan sirri na NIA da hukumar ƴan sandan farin kaya ta DSS. Maudu'in mu na yau shine ya kuke ganin wannan sauyi zai haifar ga lamarin tsaro a Najeriya. Lambar da ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumar Majalisar Dinkin Duniya ta ce fashewar madatsar ruwa ta Rabat da ke jihar Red Sea a gabashin kasar Sudan a ƙarshen makon da ya wuce ta mamaye gidaje da ke kusa, sannan ta kashe akalla mutane 30 sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya OCHA ya faɗa da yammacin jiya Litinin yana mai ambaton jami'in yankin cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar a ranar Lahadi na iya ƙaruwa. Bugu da ƙari, kimanin ƙauyuka 70 da ke kusa da madatsar ruwan ne ambaliyar ta shafa, ci har da ƙauyuka 20 da suka lalace. Madatsar ruwan ta Rabat, wacce ke da tazarar kilomita 38 arewa maso yammacin tashar jiragen ruwa ta Port of Sudan, ta lalace sosai sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Isra'ila ta faɗa a yau Talata cewa ta sake ceto wani mutum daga cikin mutane 250 da mayakan ƙungiyar Hamas suka yi garkuwa da su a wani harin bazata da suka kai kan Isra'ila a watan Oktoban bara. Rundunar sojan Isra'ila ta ce sun gano Qa'id Farhan Al-Kadi, mai shekaru 52 da haihuwa a lokacin wani gagarumin farmaki a kudancin zirin Gaza, yayin da ake ci gaba da gwabza fada a yankin da aka kwashe a yakin da aka kwashe watanni 10.5 ana gwabzawa. Sojojin sun ce an ceto shi daga wani ginin ƙarƙashin ƙasa, amma ba su yi ƙarin haske ba. An bayyana Al-Kadi a matsayin ɗan ƙabilar Larabawan Bedun marasa rinjaye, wanda ke aikin gadi a wata masana'anta a Kibbutz Magin, ɗaya daga cikin al'ummomi manoma da aka kai wa hari a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Yana da mata 2, sannan kuma yana da yara 11. Isra'ila ta ce yana cikin ƙoshin lafiya, kuma an kai shi asibiti don duba lafiyarsa. Babban hafsan sojin Ukraine ya yi ikirari a yau Talata cewa dakarun Kyiv sun ƙara samun iko da kusan kilomita 1,300 a yankin Kursk na Rasha a cikin makonni uku na kutse, tare da kame fursunonin Rasha 594 da take fatan amfani da su wajen musayar 'yan Ukraine da ke riƙe a hannun Rasha. General Alexandra Sirisky ya ce dannawar da Ukraine take yi ya janyo hankalin dakarun Rasha daga wani wuri, yayin da Moscow take ƙoƙari don ƙirƙirar ƙawanyar tsaro a kusa da rukunin dakarunmu da ke shirin kai farmaki. Bayanan Sirisky na ci gaba da dannawar Ukraine na zuwa ne yayin da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce Rasha ta kai har-harkan Ukraine cikin dare da jirage marasa matuƙa 81 tare da makamai masu linzami ƙirar cruise da ballistic. Kwana guda bayan ƙaddamar da har-har 200 ta sama da suka auna tashoshin makamashi da wasu ababen more rayuwa na Ukraine. An bayar da rahoton mutuwar mutane 5 tare da wasu 16 da suka jikkata a sabbin har-haren.
Although we are happy that the security agency were able to rescue our colleagues and their
family. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar ɗalibai likitoci ta Najeriya ta yaba da ƙwazon da jami'an tsaro suka yi na kubutar da ɗalibai likitoci guda 20 da wasu 7 daga masu garkuwa da mutane a ƙarshen makon da ya wuce. An sace su ne a ranar 15 ga watan Agusta lokacin da aka yi wa ayarin motocinsa hari a lokacin da suke tafiya wani taro a jihar Enugu da ke kudu maso gabashin kasar. Ɗaliban dai sun fito ne daga jami'ar Jos da kuma Maiduguri. A tattaunawar shi da muryar Amurka Fortune Olayi, kakakin kungiyar NIMSA, ya ce,
"Although we are happy that the security agency were able to rescue our colleagues and they are also all good."
Duk da cewa muna farin cikin yadda jami'an tsaro suka samu nasarar ceto takwarorinmu ba tare da an samu wani cikas ba, amma har yanzu rashin tsaro yana kan gaba, musamman a wannan aiki na kiwon lafiya. Abin ya yi yawa, za su iya sace likita domin likita ya yi wa wani ɗan uwansu magani. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce an kubutar da ɗalibai likitoci guda 20 da likita ɗaya da wasu mutane shida da aka yi garkuwa da su daga hannun waɗanda suka yi garkuwa da su ba tare da faɗa ba a jihar Benue da ke arewa ta tsakiyar Najeriya a ranar Juma'a 23 ga watan Agustan da ya wuce. Hukumomi sun ce ba a biya kuɗin fansa ba. Mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Amurka Jack Sullivan da babban jami'in diplomasiyyar China Wang Li sun faɗa a yau Talata cewa suna fatan tattaunawar da za su yi ta haifar da ɗami ido yayin da suka gana a Beijing. Abokan ƙawancen Washington, Japan da Philippines sun zargi China a cikin 'yan kwanakin nan da ta da hankali a yankin, inda Tokyo ta zargi Beijing da keta sararin samaniyarta, yayin da Manila ta kira ta babbar mai kawo cikas na zaman lafiya a kudu maso gabashin Asiya. Sullivan ya faɗa bayan ya isa babban birnin ƙasar China da tsakar ranar yau Talata cewa yana fatan tattaunawar mai inganci tare da ministan harkokin wajen Lin Wang. Ya ce za mu zurfafa cikin batutuwa da dama da suka hada da batutuwan da muka amince da su da kuma waɗancan batutuwa, inda har yanzu akwai bambance-bambance da ya kamata mu tafiyar da su yadda ya kamata. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Muhammad Hafiz Baballa ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Jihar Rivers da ke yankin Niger Delta a Najeriya ta ɗauki matakin shiga cikin wani tsarin wasu jihohin kudancin ƙasar na ƙaddamar da rundunar tsaron jiha. Da nufin kawo ƙarshen harkokin rashin tsaro a jihar, rundunar ya samar da jami'an tsaro da kanta don yin sintiri a sassan jihar Rivers don samar da tsaro. Wakilin mu Lamidi Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton.
Jihohi uku da ke yankin Niger Delta da yankin kudu maso gabashin ƙasar da suka hada da jihar Rivers sun yanke hukuncin ɗaukar mataki na ƙaddamar da rundunar tsaro na jami'an tsaro na kansu, kamar dai yadda take a wasu jihohin yankin Yarbawa da ake kira Amotakum. Jihar Rivers dai na cikin rukunin jihohi da ke ganin lokaci yayi da za su kafa rundunar tsaro wadda kuma za ta rika kare kaina musamman tsakanin babban birnin jihar wato Port Harcourt zuwa sassan kananan hukumomi 23 da ke jihar ta Rivers. Bisa manufofin kawo ƙarshen sace-sacen mutane, kan haka ne ya sa na yi magana da kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai na jihar ta Rivers, Mr. Joe Johnson, kan wannan batu ya ce,
"I have no imprimatur. Discuss that matter."
Yana cewa ne lalle gwamnatin jihar ta Rivers ta yi yunkurin kawo 'yan sandan jihohi, amma dai ina so in tabbatar maka da cewa a yanzu ba ni da hurumin yin wannan magana, sai dai daga bisani idan mun tattauna bayanin da kuma samun umarni daga gwamnan jihar ta Rivers, Mr. Siminilayi Fubara, sannan kuma za mu yi muku cikakken bayani. DSP Grace Irengi Koko ita ce mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Rivers, na kuma tuntube ta kan wannan batu ta ce,
"I cannot be saying things based on media. Be a documentary that is bounding by the state government. I can't speak."
Tana cewa ne kawo wannan lokaci rundunar 'yan sandan jihar Rivers ba ta kai ga samun wannan bayani ba na samar da rundunar 'yan sanda, to amma dai muna dakon samun umarnin haka daga kwamishinan 'yan sandan jihar ta Rivers, Mr. Tunji Diso. kawo yanzu dai yan jihar Taribal na ci gaba da tsokaci dangane da wannan batu.
The police is one of the best. They look at, they know every corner and nook and crannies of their house.
Wannan yana cewa ne sunana Daniel Dixon, muna marabalale da wannan batu da gwamnatin jihar Taribal ta dauka, kuma lalle idan aka samar da yan sandan jiha za su yi nagarta, matasa kuma za su samu aikin yi. To kowane hali ake ciki a yankin na kabilar Ibo dangane da batun samar da yan sandan jihohi. Na tuntubi abokin aiki na Alfonso Okarigwe, ya ce
kungiyar organizer Ibo ta bakin kakakin nata Dr. Alex Ogbonnaiye ta fito karara ta ce ta goyi bayan wannan matakin da ake so a yi maza a dauka na kafa ita rundunar yan sandan jihohi, saboda wannan matakin da zai taimaka gaya wajen ganin cewa an samar da isasshen tsaro a yankin.
Da haka kuma naji ta bakin wani mai sharhi dangane da wannan batu, Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad, mai sharhi ne akan harkokin tsaro.
Yan sandan jihohi abu ne da ya kasance mai sarkakiya da kuma hatsari, kamar yadda mahanga suke ta lura a baya. Dalili kuwa a yanayi na siyasa, kuma irin tsarin mulki namu na Najeriya ya ba wa gwamna wani irin karfi. To tsoron anan shine su gwamnoni, wato ana tsoron za su iya amfani da yan sandan jihohi su aiwatar da karfinsu da ikonsu na siyasa, kamar yadda abin da yake faruwa a baya kan ƙananan hukumomi.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
To a gaida Lamido Abubakar Sokoto, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kamar ko da yaushe za a iya shafa kanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC agogon mu yana cewa karfe 5:18 na yamma. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Wani garin da ake kurba manya da zalla,
wani garin
bai kai gabas da nisa ba,
wani garin
bai sanya da asuna ba,
wani garin
bai kai arewa hali ba,
wani garin
ma zalla. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gare bamban. Nama na da muhimmanci a tarihi da ma al'adun al'ummomi da dama, musamman ga waɗanda suka fito daga kasashe masu tasowa kamar kasashen yankin Asia da nama na Afirka. Sai dai a nan kasashen Turai, tsoron naman alade ya sa wasu 'yan Afirka da dama daina cin nama baki daya.
Abincin da ke cikin rufin gadi wa man alade na ci, wani abu kamar cake, idan kamar ice cream akwai man alade ciki.
Addinin musulunci kuma ya ana cin nama alade.
Ni dai in dai har na samu kaina irin kasashe kamar irin su Czech Republic da ake ci nama na wuya, sai dai alade, sai dai ka kan dawo vegetarian.
I don't eat pig, no. Pig ke. I don't eat pig.
Sanya da asuna ba.
Wani gari
bai kai arewa hali.
A gaba kaɗan za a ji dalilan da suka saka baƙi 'yan Afirka da suka shigo Turai don neman rayuwa mai inganci ke daina cin nama, da kuma gwagwarmayar ilmantar da yaransu a game da abinci na halal, da ma yanda suka iya shawo kan wannan ƙalubalen. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni, Ramatu Garba Baba. To dalilai da dama ne dai ke hana wasu 'yan Afirka cin nama a Turai, kuma bincike ya gano duk suna da nasaba da al'ada ko kuma addini. Hajiya Rammani Sharif ta shafa fiye da shekaru 10 a Jamus, ta kuma ce ɗaya daga cikin ƙalubalen da ta fuskanta a lokacin da ta isa ƙasar shine ta fannin abinci, bayan da ta ce ta gano abu ne mai wuya a samu abincin da ba a haɗa shi da alade ko wani abu nasa ba, wanda kuma bisa dalilai na addininta da kuma al'ada haramun ne cinsa.
Wurin matsalan abinci fannin mu musulmai ba sauki bane akwai abubuwa da yawa da mu ba mu yi mace ko ya zama haramu cin shi yasa mutum in ba kai hattari ka je wurin sin abinci ya kamata ka tambaya wan me da me ke ciki especially wurin naman alade kin san aladen man shi ma ana tsa cikin abubuwa da yawa abincin dake cikin rufin ga da yawa man alade na ci isa in ba ka sani ba ka ga wani abu kaman cake even kaman ice cream akwai man aladen ciki isa in ba ka tambaya ba sai ka zo kana cin abin da baka sani ba kuma ya zama haramu to yanda dai muke yi ya muke magance wanga matsala shine kaman ni zan yi sese abinci gida ina zuwa shagon Turkawa kinga Turkawa su wannan da yawan su ka san kaman abinda da aka cire wurin duka halali ne to amma irin ka fita ka je wani restaurant ko ka kai wani wuri ba restaurant halal dole ka sai abinci normal restaurant to irin wannan ni na choose vegan kinga vegan ne su kuma yayi kaman su ba su cin nama ko wani abin dabba duka ba shi ciki yasa mai dabba ne nama ne kwai ne ba abin dabban da ke ciki to wannan ni as musulma na yanci saboda na san kaman ba naman alade ko man alade ciki
ganana Aisha da ta je karatu Faransa ta ce shakka babu duk wani musulmi da kaddararsa ta kai shi Turai to dole ne sai mutun yana yi yana taka tsantsan
ya akwai matsala saboda kaman a nan wajen cin abinci sai ka tantance kafin ka je ka siya abinci don gudun irin wannan kinga kama a gida mun saba a ce mana hot dog mun san kawai sausage beef sausage ne za a sa mana a tsakiyar biredi a dan sa mana dan ketchup din mu da mayonnaise mu ci to a nan hot dog naman kuma aladen ne so in ba ka yi hankali ba za ka dauka kamar iri ɗaya ne so sai ka tantance sosai kamar ni ya zama mun ma nama gaskiya ban ci kamar siyan nama ba bana siya
ita kuwa malama Amina ta ce za ta iya cewa ta yi dace saboda aure ya kai ta Ingila don haka ba ta wahala kamar yadda ta ga ɗalibai da sauran baƙi ke shan wuya kafin su gano bakin zaren ba
ko dan da man kafin in zo an nan gaya mana cewa ya sai na duba halal sai na duba halal sai na duba halal kuma an sha gaya mana ba ko ina zan je in ci nama ba so ina ga shi sun ya kufa ko da nazo din da kuma nazo na samu miji na ana ya riga ya san waɗannan ga'idojin abin maybe ina tunanin shi sun ya abin ya zo min da sauki especially da man kuma wanda suka san kasa suna yawan gaya mani ba ko ina zaka ci nama ba
duk da haka Hajiya Ramana ta ce gwagwarmaya da duk wani musulmi ke cin karo da shi ita ce ta yaran da suka haifa a Turai yanda za su ilmantar da su wani abu ne mai wuyan gaske ganin yanda akasarin kayan kwadayi na yara a lokuta da dama na kunshe da mai ko wani abu daga jikin aladen
tun gida ya kamata ka bar yaro ya san kaman shi musulmi ne to akwai abin da bai kamata ya ci ba yasa tun mai suna kankani muke duba okay ita je inda ka ci wani abu daga su ka tambaya wan akwai gelatin ciki wan akwai shivan ciki akwai pork ciki in ka tambaya in akwai sun gaya maka to kamar su san kaman kai baka cin pork yasa tun yarantakan nan kake sa ma yaron cikin hankalin shi yasa shi ma ya kai su ko wani wuri ya tambaya abin ga me ke ciki in akwai pork ciki ya ce a ni ban ci to idan haka nan kuma tun in da ka kai yaro su ko wani wuri ka bar su san ka ba kai musulmi ne yasa yaron ka bai ci alaji
ga Khalifa Mahdi ya ce shi kam bai taba kasa a gwiwa ba wajen tantance naman da zai ci Hasalima ya ce kullun yana kan wayarwa Yarsa Zainab kai a game da abubuwan da ya kira illolin da ke tattare da cin naman alade
abincin da nake ci shine turki wurin da suke yin dona wurin nake zuwa sai don su ba su da wayar na baba amma ki sa hankali ne don akwai dona ladin shopin dona da yawa ba na Turkawa bane. She yasa an kika je wurin zaki je, zaki sai dona. Kina da right an ya ki tambaye shi kaman wanganga wani nama kina suka ce ni kalam ni to shanu ne. Don ba yasa an kali ba wai suna nan su kudin suke so. Wallahi ba gwan sun sun sayar miki. In ke sa binci duka aka baki na aksa ake tarbi da nama duka. Ki ta duba kin ga nama naman alidin nan mannan yana da kauri naman shi. Man shi na da yawa jikin shi. Kuma in ya so masani kuma kin ga ki da kan kin gani kaman no wanga ba naman shanu bane. Nama alidi ne. Yasa ni ina ga ya ma Zainab chocolate ma afuwan nake da na alidi.
Hannan kuma Hajiya Amina ce ta yi karin bayani.
Imin nuna masa cewa ko sun dauki sweet to muna diba content din sweet din maganin shi ne da ne yake da shi. Idan har akwai wannan function latin din to tabbas ba za su dauka ba. To da kin suna kuka ba su gane amma kun ga ya muka gane muka ga masu ai akwai pop suka muka gane cewa kuma is haram. To kuma muka yi sa'a yaran da suka gane su duk abu in suka dauka su ko shago a cikin suka dauki abu za su yi adiba musu da halal.
To baki ɗaya dai masana kimiyya sun nuna cewa da ɗan adam zai iya cire nama daga cikin jerin abincinsa da zai taimaka sosai ga lafiyarmu da kuma muhallinmu. To masu sauraronmu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jami.
To madalla a gaida Ramatu Garba, yanzu lokacin da za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shugaban Najeriya ya naɗa sabbin shugabannin da za su jagoranci hukumar tattara bayanan sirri na NIA da hukumar 'yan sandan farin kaya ta DSS. Maudu'inmu na yau shine ya kuke ganin wannan sauyi zai haifar ga lamarin tsaro a Najeriya. Lambar ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Mun sami kira na farko daga Kaduna, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, kana magana da Yakubu Jeff Sabon Osabon daga nan garin Kamuri Kullu zangon ka ta local government.
Yakubu Sabon Osabon, muna sauraron ka. Ya kake ganin wannan zai sauya lamarin tsaro?
A tsanin da Allah za sa ayi da gaske, in Allah ya samu za ka samu za ka samu sauki ko da ba su samu gaba dai ba. Idan Allah an samu haka din ko sun an samu haɗin kai tsakanin su ba munafurci a cikin Allah ya samu mutuwa.
To Yakubu Sabon Osabon, mun gode da gaske. Bari mu je Niger. Wane ne akan layi daga Niger? Malam ba ma jin ka dan daga murya, sunan malamin?
Sunan na dan Shaibu ne, mun jin tudun wannan shi bangare kenan, ji karama kuma kwatawar kenan jar Niger.
To dan Shaibu, muna sauraron ka, menene ra'ayinka yau? Dan Shaibu kana tare da mu? To ya goce da alamu, bari mu koma Kaduna. Wane ne da rayi daga Kaduna?
Rabi mai manja da kan wado kan lehe.
Rabi mai manja, muna sauraron ka.
To a gaskiya mu da ba mu san ma da irin wannan tsantsan ba, sai yanzu da muna fatan Allah sa su zama masu amfani yana kuma su aikin su ake. Amma na da kake ba su aikin ba, tunda to abin da ake yi ba ne ma san da su ba, tunda dai abubuwan duk ba su sauki ba. Da fatan Allah zai kawo su da jirin wadata.
To Rabi mai manja, mun gode. To Rabi mai manja, mun gode da wannan tallafi naka. Bari mu je Kogi, wane ne akan layi da Kogi?
Ni ne a lalla ne daga Jakutu jihar Kogi.
To malam, ka gari an yi sauyi ga hukumomin tsaron Najeriya, an sauya shugabannin su, kana ganin hakan bai kawo sauyi ga lamarin da yake faruwa a Najeriya na tsaro?
Ko sai kan sai addu'a sai da Allah da kamar
da kamar wahala
da kamar ya wannan.
To menene kiran ka ga shugabannin, ga sabbin shugabannin tsaron da aka nada?
don Allah don Allah ke yi don Allah ko rahata kai a cikin
to da alamu rediyon ka tana kunne to bari mu je kwara wani ne aka layi da kwara
alaikum wa rahmatullahi mai magana Bello Garba na Sokoto a Nigeria daga nan fara
Bello Garba muna sauraron ka
wannan eh to gaskiya wannan ba wani canji za a kawo ga magana tsaro
me yasa
da muka duba tun da mutanen an san inda suke to an san inda suke gwamnati ta dauki matakai amma an ki doka mutanen an san inda suke da zukan da suke duka suna da daba amma ba a zo aka kai aka kai musu harare ba a kare da su amma an san inda suke to wani irin da cewa za ba wani canji wanda za a kawo tun da ba da gaske suke yi ba
to Bello Garba mun gode da gudun maka kuma Allah ka mana sauyi bar mu je Nasarawa wani ne aka layi daga Nasarawa
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam
madalla kana tare da babawo mai agogo ne na cikin garin Gita ta wato karamar kubar anan karon nan bangaren jihar Nasarawa
to babawo masha Allah menene gudun maka a wannan shiri namu na yau
shirin kamar maganar tsaro ne ko ranka
rai muna maganar tsaro an sauye shugabannin hukumomin tsaro na DSS da NIA kana ganin sauye wannan shugabannin zai kawo canji ga lamarin tsaro a Najeriya shine maudu'in mu na yau
Allah sarki wato al'amarin nan ni a iya fahimta na an dade ana irin wannan canje-canje kaga kamar wanda ya sauka na wayannan yan ta'adda nan gaskiya fi sabilillahi an san inda suke fa kuma wato abun dai kawai yana fadawa kan dai talaka ne a ce yana fadawa kan shugabanni tabbas da sun dauki mataki kuma na tabbata gwamnati za ta iya domin tana da sojoji da 'yan sanda da makamai da kuma abubuwan da za su iya aikin wannan to da yake hankalin gwamnati ba ta wannan bangaren ba ne to shi yasa ka ji haka amma har
babawo gwamnati suna ƙoƙarin ganin sun da kike wannan lamarin tsaro da ke faruwa ba ga inda ayyukan da ake to mun gode babawo da wannan gudunmawa taka bar mu kuma Abuja wani ne aka layi daga Abuja
assalamu alaikum muryar Amurka mai magana Usman dan Fulani an gwarana daga Abuja tarayyar Najeriya
Usman dan Fulani ta yaya za a kawo matsalar rashin kawo ƙarshen matsalar tsaron na Najeriya a ganin ka
to alhamdulillah ana wa ganin wannan duk yana bangaren gwamnati ne idan gwamnati ya dauki wato a mataki akan doka kuma idan dokan za ta fara aiki ta fara daga cikin gida don muna ganin shine zai kawo mu na karshen komai da komai amma idan ka gani ba a gyara a cikin gida ba ana zuwa a tsawoni wuri za a gyara to na gidan din su ne adda matsala a doka ya fara daga gida insha Allah za a samu nasara Allah ubangiji ya kuma ya bamu zaman lafiya
to Usman dan Fulani da waya kamar ka karshen daga waya a yau sai kuma gobe idan Allah kai mu zamu sake bude layin ba ku dama domin ku kira ku bayyana ayyukanku mun gode to madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshen labarai fa amma wannan karran a takaice
Hukumar Majalisar Dinkin Duniya ta ce fashewar madatsar ruwa ta Rabat da ke jihar Red Sea a gabashin kasar Sudan a ƙarshen makon da ya wuce ta mamaye gidaje da ke kusa sannan ta kashe akalla mutane 30 sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya OCHA ya faɗa da yammacin jiya Litinin yana mai ambaton jami'in yankin cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewa a ranar Lahadi na iya ƙaruwa. Isra'ila ta faɗa a yau Talata cewa ta sake ceto wani mutum daga cikin mutane 250 da mayakan kungiyar Hamas suka yi garkuwa da su a wani harin bazata da suka kai kan Isra'ila a watan Oktoban bara. Rundunar sojan Isra'ila ta ce sun gano Qa'id Farhana Al-Kadi mai shekaru 52 da haihuwa a lokacin wani gagarumin farmaki a kudancin zirin Gaza yayin da ake ci gaba da gwabza faɗa a yakin da aka kwashe watanni 10.5 ana gwabzawa. Sojojin sun ce an ceto shi ne daga wani ginin ƙarƙashin ƙasa amma ba su yi ƙarin haske ba.
To madalla masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma a kasance da mu da ƙarfe 6 gobe Laraba idan Allah ya kai mu inda za mu kawo ku wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe ya ce maka shirin ya zo gare ku sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa tare da Bada Umari har ma da injiniyan mu na yau Xiang Chang. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa assalamu alaikum mu kwana lafiya.